daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwani duk a Jamhuriyar Nijar. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Disamba shekara ta 2016. Da fatan masu shagulgulan Kirsimeti na yi cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
A yau Litinin jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojin Rasha ya fadi inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Nocturne wacce ta barke ta shagulgulin Kirsimeti a wani sashi na kasar Philippines.
To a Najeriya bayan da aka bude wasu hanyoyi a yankin jihar Borno da aka rufe na wasu tsawon shekaru saboda rikicin Boko Haram, mutanen yankin sun fara nuna farin cikin su.
Murna muke kuma godiya muke da matun bayo ba muke sare ana so a bude wannan hanyar jama'a mu hankalin su ya tashi sun gaji da zaman.
A can jihar Bauchi kuwa wani komishina ne ya aje aikin sa ko menene yayi zafi
dalilin da yasa nace na saka daga wannan mukani. Ya kamata in an bayar mutum aiki yayi aiki tsakani da Allah kuma ya iya fada wa shugabansa gaskiya.
Za ku ji cikakken dalilin da kuma martanin da bangaren gwamnati ya mayar, sannan za mu leka kasar Kamaru mu ji yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti cikin tsawaran matakai a wasu yankunan kasar. Muna kuma tafi da shirin ilimi to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Litinin jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojin Rasha ya fadi inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce ko kusa ta'addanci baya kusa da sanadi. Tun da farko a yau Litinin din ne ministan zirga-zirga Maxim Sokolov ya ce hadarin jirgin na ranar Lahadi ta iya yiwuwa ya faru ne sakamakon kuskuren direban jirgin ko kuma matsalar inji. Duk da dai ta'addanci baya cikin abin da ake zaton shine sanadin faduwar jirgin, kwamitin bincike na musamman na Rasha ya kaddamar da bincike na aikata laifi akan hadarin. Jirgin dai ya fada kogin Bahar Aswad mintuna 2 bayan ya tashi daga filin jirgin sama na Soshi cikin yanayi mai kyau inda ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikatan jirgin guda 8 da kuma fasinjoji 84 cikin su akwai mambobin sananne kungiyar mawakan sojojin Rasha na Red Army da aka fi sani da Alexandrov Ensemble ko kuma Red Army kwaya guda 12.
Jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Nocturne wacce ta kibirkita shagulgulan Kirsimeti a wani sashi na ƙasar Philippines. Guguwar da ta sauka da iska da ruwa a Manila a yau Litinin. Guguwar ta fantsamo ne da yammacin Lahadi a wani kebabban tsibiri na Katanduwan da iska mai gudun kilomita 255 cikin sa'a guda. Jami'an yanayi sun ce duk da guguwar ta sassauta a yau Litinin har yanzu tana ɗauke da iska mai gudun kilomita 130 wato mil 80 kenan cikin sa'a guda. ‘Yan sanda sun ba da rahoton wasu ma'aurata biyu da suka mutu sakamakon ruwa da ya tafi da su a lardin Albi da ke kudancin Manila. Jami'an gwamnati masu kula da harkokin yanayi sun ce guguwar da mutanen garin ke kira Nina ta kada zuwa arewa maso yammaci a tafiyar kilomita 20 cikin sa'a guda, inda ake tsammani za ta isa Manila a yau sannan ta fita ta kudancin kogin Sin da yammacin yau Litinin.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kasar Misra ta tabbatar da kame wani mai shirya shirin Al Jazeera, kafar yada labarai wadda gidan sarautar Qatar ke cikin masu daukan nauyinta sakamakon ingizawa a ita waye a madadin kafar yada labaran. Ministan cikin gida ya bayyana mai shirya shirin da sunan Mahmud Hussein wanda suka tsare shi da laifin tada zaune tsaye da kuma yada labaran ƙarya. Al Jazeera ta ce tsare Hussein ba daidai bane bayan ya tafi ziyartar iyalansa sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da bata lokaci ba. Wannan shine sabo cikin jerin kaman yan jaridar Al Jazeera da gwamnatin Misra ke yi wanda hakan ya tada damuwa akan yancin yan jarida da suke aiki a ƙasar. Gwamnatin Misra ta kalubalanci irin yadda kafar yada labarai ta Al Jazeera ke yada labaranta daga juyin juya halin kasashen Larabawa na shekarar 2011 da kuma hambarar da shugaban kasar Misra Muhammad Mursi a shekarar 2013.
Jami'an kasar Indonesia sun ce suna ƙara shiri kan yadda za su taka ma 'yan ta'adda burki bayan kashe biyu daga cikin 'yan tawaye da ake zargi da kai hari akan ofishin 'yan sanda a yayin harbe-harbe da aka yi a ranar Kirsimeti. Mai magana da yawun 'yan sandan kasar Rukunda ya ce masu bincike na kokarin samun bayanai akan shirya kai harin daga wajen mutane 14 da ake zargi na da alaka da 'yan ta'addan ISIS waɗanda aka kama a makon nan. Rukunda ya faɗa ma manema labarai a yau Litinin a Jakarta cewa mun tabbata akwai ragowar 'yan ƙungiyar da suke shirin kai hari irin wanda suka kai a ranar Kirsimeti da ranar sabon shekara. An samu damar wargaza aniyarsu sakamakon kama biyu daga cikin 'yan ta'addar waɗanda suka yi sanadiyar gano maɓoyarsu. Inda 'yan sanda suka harbe biyu daga cikin 'yan tsagirin. 'Yan sanda sun ce sun yi kokarin far musu da adduna. Rukunda ya kara da cewa 'yan tsagiru ne suka yi niyyar afka musu a ofishin da ke Purwakarta wajen da ke da tazarar kilomita 100 gabashin a babban birnin kasar Jakarta.
Gwamnatin yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru ya ce kungiyar 'yan banga sun kara afkuwar harin 'yan Boko Haram akan Kiristoci da suke shirye-shiryen bikin Kirsimeti, wata alama da ta nuna har yanzu 'yan ta'addan hadari ne a yankin. Gwamna Mijin Yawa Bakari ya ce 'yan kungiyar kare kan na self-defense sun gano wani mayakin Boko Haram akan keke a wajen da ake kira Mora a iyakar Kamaru da Najeriya ta Arewa, inda Kiristoci ke shirye-shiryen gudanar da ibada a ranar Lahadi. Bakari ya ce 'yan banga sun yi kokarin binciken mutumin, inda nan take ya tada bom din da ke jikinsa, ya kashe kansa da kuma wani mutum farar hula da ke gefe guda mai suna Ibrahim Mahama.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Za mu fara ne da kasar Kamaru, inda aka gudanar da shagulgulan Kirsimeti a sassa daban-daban na kasar cikin kwanciyar hankali. Sai dai al'ummar jihar Arewa mai nisa sun gudanar da bukukuwan ne cikin tsawaran matakai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Awal Garba.
A kasar Jamhuriyar Kamaru an gudanar da bukukuwan Kirsimeti kamar yadda aka gudanar a sauran kasashen duniya. Manyan limaman cocin Katolika suka dinga kira ga zaman lafiya da kuma kyawawan halaka a tsakanin al'umman kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Monsignor Kilida shine shugaban limaman cocin Katolika na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ina kira ga jama'a da su san cewar an haife su almasihu ne domin zaman lafiya, kuma ya horar da mu zaman lafiya ne ga dariƙarmu. Amma al'umman jihar Arewa mai nisa sun gudanar da bukukuwan nasu cikin tsoro, kasancewar waɗansu maharan Boko Haram sun ɗauki aniyar kutsawa cikin wani coci anda suke ibada, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su nasara ba. Nan take suka tayar da ɗamarar da ke jikinsu na bama-bamai, anda suka halaka 'yan ƙato da gora guda uku, kuma su biyun suka halaka. Kana mutane 5 ne suka jikkata, yanzu da an kai su asibitin garin Marwa ana ba su kulawa ta musamman. Na ji ta bakin gwamnan jihar Arewa mai nisa Mijin Yawa Bakari.
Secte Boko Haram qui continue à endeuiller les paisibles citoyens. Nous présentons les condoléances du couple présidentiel. Nous sommes toujours en situation de guerre et que dans ces circonstances, rien ne devrait être négligé. Ce kamikaze, s'il n'avait pas été freiné, certainement visait un lieu de culte.
Waɗannan maharan Boko Haram dai 'yan ƙato da gora ne suka kama su da suka ga cewa ba su da mafita, shine suka tayar da babamai din da yake jikinsu. Allah ya taimaka, ba su shiga wajen ibada ba da an yi wani mummunan asara. Amma muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan waɗanda suka rasu da ma waɗanda suka jikkata, kuma muna ci gaba da sanya idanu a ta ko'ina a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru sai mun murƙushe maharan Boko Haram a ƙasarmu. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a Najeriya kuwa, bayan da dakarun ƙasar suka buɗe hanyoyin manguno da ta dangana da garin Baga da kuma Maiduguri da Gubiyo da ta kai ga Damasak a ƙaramar hukumar Mobar, wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi mana dubi kan tasirin buɗe waɗannan hanyoyi.
Bude wannan hanyoyi dai kusan shine karo na uku da babban hafsan sojan kasar ke yi dan baiwa jama'a dama da ci gaba da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun bayan rufe hanyoyin da rundunar soja suka yi dan samun daman ci gaba da fitattako ƴaƴan kungiyar Boko Haram akan waɗannan hanyoyi da kuma yanzu haka rundunar sojan ke ci gaba da bayyana cewa ta kawo ƙarshen waɗannan mahara na fitattako ƴaƴan kungiyar Boko Haram din wanda ta ce yanzu hakan ta fitattake su a sansanin na ƙarshe da ke dajin Sambisa. General Burate ce yanzu haka sirga da sabata ta yi waɗannan mahara da ke sansani na ƙarshe a dajin Sambisa, kuma ya ce wannan daji na Sambisa zai zama wajen horar da jami'ansu da kuma gwajin makamansu a wannan shekara mai ƙaratowa. Mun je kasance cikin tawagar babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Burate, don buɗe wani hanyar tashi daga garin Maiduguri biyo zuwa Mobar, inda kuma ya gana da waɗannan sojoji da ke garin nan da masu saƙa ƙaramar hukumar Mobar ɗin, ya musu jawabai kuma na ƙarfafa gwiwa har ma ya musu alƙawarin cewa nan ba da jimawa ba, wannan batu zai kawo ƙarshe kuma za su ci gaba da tabbatar da cewa an maido da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha.
This road should be free from any sort of extortion for the people to ply this road.
General Bote ya kuma gargaɗi jami'an sojan da cewa su guji duk wani abin da zai kawo cin hanci kan mabiya waɗannan hanya. Yace duk wanda aka kama na gudanar da cin hanci ko kuma tusasawa jama'a biyan wasu kuɗaɗe da ba bisa ka'ida ba, ba za mu kyale shi ba. An gudanar da wasan wuta da kuma gwaje-gwajen makamai a wannan garin na Damasak, inda daga bisani muka sake kamo hanyar talitalin dare muka kuma dawo zuwa cikin garin Maiduguri. Da kuma ji bakin wasu mazauna wannan gari game da sake buɗe wannan hanyar da kuma abin da suke cewa.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Baba Gana Mustafa. Murna muke kuma godiya muke da matun bayo ba muke sare ana so a buɗe wannan hanyar. Jama'a mu hankalin su ya tashi, sun gaji da zaman Maiduguri da sun gaji da zaman Niger da sauransu, amma alhamdulillah yau yanzu dama mutane mu da suke zama a can Niger su ma dama suna niya na jin ko litilin ko bayan litilin da ina gani mutane za su fara shigowa. Mu da muka zo nan ma yanzu idan muka kwana muna da niyan mu kwana, gobe kowa ya je ga inda gidansa yake ya ga ainihin tadin da aka yi masa dan sa'an nan ya san irin shirin da zai zo ya tankare gidansa insha Allah.
Sunana Usman Modu da Masako. Abun farin ciki ne ba abun da za mu ce illa mun gode wa Allah kuma mun gode wa shugabanninmu na Najeriya gaba daya da sojoji da shi shugaban kansa da gwamnan jihar Borno. Da
kamar tun shekara nawa ba ku abin wannan hanya zuwa garin ku?
Yau fiye da shekara biyu, don tun 24 November aka kore mu a garin nan muka fita ba tare da mun dauka ko kayan mu ba, daga mu sai rigar mu da wandon muka fada ruwa wajen uku muka haye tukunan muka je Niger. Bayan mun je Niger tukunan wayansu mu gwamnan Niger ya karbe su ya aje su, wayansu mu suka haye zuwa Maiduguri har sai yau ne tukunan Allah ya kawo mu garin Damasar.
Mun samu kun je kun ga gidajen ku?
Ba mu samu mun ga ba, yanzu muna nan muna cikin barikin sojoji da muna godiya sojoji na mashigan Damasar tukunan yanzu.
Wasu mazauna garin Damasar kenan da kuma suka ziyarci garin nasu karo na farko dan ganewa idanunsu yadda garin yake bayan fatattakar su da yayin kungiyar Boko Haram suka yi tun shekaru uku da suka gabata, da kuma aka rufe wannan hanya tun a wancan lokacin wanda ya zaka rundunar sojan ƙasa ta sake buɗewa da ma wasu hanyoyin na daban. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To yanzu dai muna yankin arewa maso gabashin Najeriya ne, amma a jihar Bauchi, inda kwamishinan tsare-tsare da shirya kasafin kuɗin jihar ta Bauchi Alhaji Shehu Barau Ningi ya aje mukaminsa bayan da ya zargi gwamna barista Abdullahi Abubakar da ƙin karɓar shawara da kuma yi masa tsawa, ko da yake masu magana da yawun gwamnan sun musanta wannan zargi. Ga Abdulhab Muhammad da yake da ƙarin bayani daga birnin Yakubu.
Da yake ganawa da manema labarai dangane da dalilansa na ajiye mukamin, Alhaji Shehu Barau Ningi ya zargi gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da ƙin karɓan shawara, yana kuma daka musu tsawa.
Dalilin da yasa na ce na saka daga wannan mukami, ya kamata in an baiwa mutum aiki ya yi aiki tsakani da Allah kuma ya iya faɗa wa shugabansa gaskiya. To amma yadda shi gwamnan jihar Bauchi yadda yake fushi ya fusata in an faɗa masa gaskiya, yana hana kowa faɗa masa gaskiya. To me amfani na ci gaba da zama kwamishina ba zan iya faɗa masa gaskiya ba? Ba ga ganin turawa ne, kasashen turawa, daga mutum ya yi wani abu ko kuma ya ga gwamnatinsa ta wani abu sai ya sauka ya bar mukaminsa saboda bai yadda da abun ba. An haka nake yi yanzu, abin da nake nan ban yadda da yadda ake yi ba.
Ka ce ya daka maka tsawa ma wani lokaci, ka gaya mana wa dalili ya daka maka tsawa?
To na ba da shawara ne game da verification.
Tantance ma'aikata.
Tantance ma'aikata.
A wata ganawar ta daban domin maida martani kan batun, Director Campaign na Gwamna kuma Commissioner Kudi Alhaji Garba Muhammad Sarki Akuyam cewa yayi
abin da yake tabbata ni wani daga cikin mu commissioner ne bi ma'ana Shehu Barauningi ya fito kafafan watsa labarai cewa ya aje aikin sa a matsayin sa na commissioner amma abin da ya biyo baya shine da ya fito kafafan watsa labarai kuma ya dinga maganganu ainihin hurace na batinci wa gwamnatin
maganganu ne na batinci
maganganun da yayi na batinci da tozarci shine cewa wai ainihin Barsa baya daukan shawara injuwa ko kuma Barsa mai Abubakar wai yana masa ihu lokacin da duk ya same shi akan wata magana
shi Shehu Barauningi baya da daman da zai fito ne korafi akan abin da ya gani a matsayin sa na dan jiha kuma wanda yake yana da ruwa da tsaki
yana da dama muna ai ba Shehu Barau ba talaka zai iya fadin ra'ayin sa akan wani abu da yake ganin cewa yana tafiya ba daidai ba a fadin jihar Bauchi
me yasa kake ganin shi Shehu Barau yace gwamna ya masa tsawa kuma bai daukan shawaran sa
a to wannan shi ya sani ni ban sani ba tunda executive council muke yi gwamna in ka ba shawara in ya ga dama ya dauka in ya ga karkatacciya ce irin ta Shehu Barau ba zai dauka ba
wasu ɗan jam'iyyar APC daga Ningi karkashin jagorancin mai wakiltar mazaban Ningi a majalisar dokokin jihar Bauchi Abdullahi Abubakar sun bayyana matsayin su wa manema labarai
abu da ya kawo ba gaskiya matsala ji ka samu ta dan uwan mu ya bar aiki da gwamnatin nan
wa kenan
Alhaji Shehu Barau Ningi adalci ya kabata a ce ya taro abu ya sanar mana shiya da bukatar barin wannan aiki to amma bai sanar da mu ba
to me kuke ga masa yanzu
yanzu abin da kuke ga masa shine magan da ya faɗa mu mun tashi su ɗaya bayan ɗaya muka ba gaskiya a cikin su
a gefe guda kuma wani dan jami'ar APC din ya ce hukuncin da Shehu Barau Ningi ya dauka yayi daidai
sunan Allah Shehu Isa Liman sakataren tarayya kasuwar Muntu Bauchi kuma dan jami'a ne mana APC kuma sannan muna son mu tafi da Shehu Barau akan wannan hidima na gwamnatin jihar Bauchi saboda abin da yayi ni gaskiya ban gale kunsa ba
Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu gogona nan cewa karfe 10 na safe ne da minti 17 ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwa dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin ta 52 cikin shekara ta 2016 wadda ta yi daidai da litinin ta ƙarshe a wannan shekarar tare da fatan sabon shekara da za a shiga a sati mai zuwa Allah ya tabbatar da duk alkhairin da ke cikinta a gare mu baki ɗaya Allahumma amin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da duba wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da muka gabatar a cikin wannan shekarar mai ƙarewa. A baya mun samu zantawa da Farfesa MB Shitu na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda ya magana akan muhimmancin manhajar bai ɗaya. Menene fa'idar yin manhaja ta baki ɗaya? Madadin a ce kowace jiha ta yi manhajarta wanda zai yi daidai da tsari irin na wannan jihar.
Eto fa'idar yin ta zan gaya maka fa'idar ta kuma zan gaya maka ra'ayina akan wanne ne yafi dacewa. Fa'idar yin ta gaba ɗaya shine saboda jarabawan da ake ɗauka na ƙasa ga baki ɗaya ko na duniya. So da yawa idan ba an samu an alƙiblar ƙasa ba zai daidaitu gaba ɗaya ba zai yi a jarawa bai ɗaya ba. Tunda aka yi jarawa bai ɗaya misali jarawan WAEC da NECO da suke yi kaga ƙasa ne gaba ɗaya suke ko kuma na WAEC a West Africa. To kamata a saita shi ya zama ɗaya ya zama na abin da ake koyuwa ya zama ɗaya kuma ya daidai da tsarin mulki da kuma yanayin ci gaba da ake so a ƙasa. Kaga dalilin to da na bai ɗayan kenan. Amma ya kamata a ce duk da cewar an samu na bai ɗaya amma a kawo sulki da zai daidai da al'adu na bangarori daban-daban, kuma ba ma al'adu kadai ba, da kuma yanayin ci gaban da ake bukata. Shi ma ya kamata a yi tunani wani irin manhaja za a fito da shi da ya daidai da bukatunmu da kuma al'adunmu. Wannan yana da muhimmanci.
Haka Malam Haruna Salisu Babali ya yi tsokaci akan halin da makarantu ke ciki, musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a bangaren ilimi a yankunanmu na arewa, musamman ma nan arewa maso gabas, to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda ilimi kam ya tabarbare, ba a mazancin shi, kuma akwai dalilai da dama a tunanina da yasa ilimin ya tabarbare. Na farko, mu dauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke, musamman ma a yankunanmu na karkara, a wani yanayi yaran suke karatu, sannan suwa suke karantar da su, sannan waɗanda suke karantar da su dinnan su ma a wani yanayi suke. Saboda ba za ka je ka karantar ba, dole kai din ma sai an maka wasu abubuwa, sai an baka wasu basics na rayuwa. To idan babu waɗannan basics din, ma'ana Bahaushe yace da ruwan ciki ake jan rijiya.
Kana idan ba a manta ba, mun duba takun saka dake tsakanin hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya NUC da hukumar horas da malamai ta kasa NTI.
Eto ba abin da ya faru illa da ma shi karatun da suka fara na degree haramtacce ne, ba su da izini, ba su da lasisin farawa. Ka san da kake degree a Najeriya a cikin dokar tsarin mulkin Najeriya, wannan hukuma ta mu mai kula da jami'an Najeriya ita kadai ce za ta iya baka izini ka fara degree, ita kuma ba da ka take bayarwa ba, kuma ita NTI ba jami'a ba ce. Saboda haka in tana so ta makale da wata jami'a ta bada degree, sai jami'a da za ta makale ita ta rubuto mana ta nemi izini cewa ta je NTI tana son ta fara bada degree ta hannunta. NTI ba ta bada degree ba, sai ta bada degree wata jami'a, dan ita ba jami'a ba ce. Akwai abin da ake cewa affiliation, suna iya makaluwa da jami'a, jami'a ta dinga duba musu abin da suke yi, kuma malaman jami'a su dinga koyarwa, kuma a bada degree jami'ar. To kaga ba ta da wannan hurumin, ita kanta jami'a da za ta makale ita ba ta da hurumin ta ba ta izini, sai ta zo gurin mu, sai ta rubuta mana cewa ta je ta duba ta ga cewa misali ita NTI tana da tashi ka'idojin da za ta hadu da ita su ba ta degree, ta je ta duba muku, sai mu aika a ƙara dubawa. To duk wannan baya ba.
Aiki da hankali hanyar kullewa, aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa, komai tsawon dare lashewa arewa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Ga yau da gobe kai ya mai cin kowa,
akon a tashi mai kai karshen kowa,
akon a tashi sai ta isko kowa,
akon a tashi mai kai karshen kowa,
gudu da waiwaye baya azirwa,
akon a tashi mai kai karshen
kowa. Baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirye-shiryen mu a wannan shekara. Sai idan Allah ya kai mu cikin sabon shekara ta 2017, za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakilan sashen Hausa na murya Amurka a ko'ina a faɗin duniya, da dukkanin baki da suka bada tasu gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku murnar sabon shekara daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Zan fara sakonnin ne da sakon Isu Dila Faki, jihar Kaduna. Yake samun nasarar gano wata allurar rigakafi da ake sa ran za ta yi tasiri wajen kashe ƙwayar cutar nan ta Ebola da ta halaka dubban jama'a. Abun farin ciki ne maduka. Sauran maganin cutar HIV da sauran cututtuka da ba a san maganinsu ba, muna roƙon Allah ya bayyana maganinsu. Amin. Wannan sako ko ya fito daga Umar Alhassan Kamaru da Umar Alhaji Lawal Muduwa da Mutawakkil Gambo Doko. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah muna son ku ba mu dama mu jajanta wa ƴan uwa da iyalan wanda suka rasa rayukansu sakamakon wani harin kunar bakin wake da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai a arewacin Kamaru. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya. Allah kawo mana ƙarshen ayyukan kungiyar Boko Haram a cikin ƙasashen mu. Amin. Wannan sako ya fito daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi, da Shaibu Daimun gidan Madi, da Jamilu Longai mai shayi gidan Madi, da Ezbin Abdullah Sokoto tarayyar Najeriya. Suka ce tabbas ƴan sanda a Indonesia kun cancanci yabo bisa harbe wasu mutane biyu da ake zargi ƴan bindiga masu tsananin kishin Islama ne a lardin yammacin Java. Da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. Wannan sako na cewa muna jajantawa ƴan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon harin bam da aka kai a kasuwar Shanu dake jihar Borno, daga Hadiza da matar bai kayan miya Oji Quarters Gombe. Sako na gaba da cewa salamu alaikum VOA Hausa. Nasara da sojojin Najeriya ke samu na fatattakar bayakan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa abu ne mai kyau, da fatan Allah ya kara ba mu zaman lafiya. Amin. Daga Bala Mahmud Damban, jihar Bauchi, Najeriya. Wani sako na cewa salamu VOA Hausa. Nasara da dakarun Najeriya suka samu na tarwatsa ƴan ta'addin Boko Haram wata babban nasara ce, da fatan jama'a za su ci gaba da sa ido sosai don tona asirin duk wani dan ta'adda da ya shiga cikin jama'a, saboda harkan samar da tsaro ta kowa da kowa ce. Daga Sadi Saidu Daura. Sako na ƙarshe na cewa mu talakawa masarautar Gwandu ba za mu sake amsa kiran maje kiran Gwandu ba a shekarar 2019, tunda ya kasa amsa kiran mu a lokacin da muke buƙatar ya amsa kiran mu. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya, birnin Kebbi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Litinin, jami'an kasar Rasha sun bayyana cewa harin ta'addanci baya cikin abubuwan da suka sa jirgin fasinjoji na sojin Rasha ya fadi, inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 92 da yake dauke da su. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce ko kusa ta'addanci baya kusa da sanadi. Tun da farko a yau Litinin din ne ministan zirga-zirga Maxim Sokolov ya ce hadarin jirgin na ranar Lahadi ta iya yiwuwa matsaya faru ne sakamakon kuskuren direban jirgin ko kuma matsalar inji. Jami'ai sun ce kusan mutane biyu ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar Nocturn, wacce ta birkita shagulgulan Kirsimeti a wani sashi na kasar Philippines, guguwar da ta saukar da iska da ruwa a Manila a yau Litinin. Guguwar ta fantsamo ne da yammacin Lahadi a wani keɓaɓɓen tsibiri na Catanduanes da iska mai gudun kusan kilomita 255 cikin sa'a guda. Jami'an yanayi sun ce duk da guguwar ta sassauta a yau Litinin, har yanzu tana ɗauke da iska mai gudun kilomita 130, wato mil 80 cikin sa'a guda. Kasar Misra ta tabbatar da kame wani mai shirye shirin Al Jazeera, kafar yaɗa labarai wadda gidan sarautar Qatar ke masu ɗaukar nauyinta sakamakon ingizawa a tawaye. A madadin kafar yaɗa labaran, ministan cikin gida ya bayyana mai shirye shirin da sunan Mahmud Hussein, wanda suka tsare shi da laifin ta da zaune tsaye da kuma yaɗa labaran ƙarya. Al Jazeera ta ce tsare Hussein ba daidai ba ne bayan ya tafi ziyartar iyalansa, sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da ɓata lokaci ba. Jami'an ƙasar Indonesia sun ce suna ƙara shiri kan yadda za su taka ma 'yan ta'adda birki bayan kashe biyu daga cikin 'yan tawaye da ake zargi da kai hari a kan ofishin 'yan sanda a yayin harbe-harbe da aka yi a ranar Kirsimeti. Mai magana da yawun 'yan sandan kasar Kwando ya ce masu bincike na ƙoƙarin samun bayanai akan shirya kai harin daga wajen mutane 14 da ake zargin na da alaƙa da 'yan ta'addar ISIS waɗanda aka kama a satin nan. Rikando ya faɗa ma manema labarai a yau Litinin a Jakarta cewa mun tabbata akwai ragowar 'yan ƙungiyar da suke shirin kai hari irin wanda suka kai a ranar Kirsimeti da ranar sabuwar shekara.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hassadi ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leather's Creation da ta haɗa shirin, sai injiniyan mu Greg John. Muhammad Lalu ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku yi nisa ga Usman nan da Maryam da Safina da shirin yau da gobe.